sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Assalamu alaikum alaikum mahabbul lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin bayan labaran duniya sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa amma da farko ga cikakkun labaran duniyar
to jama'a assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya baiwa wakilansa umarnin cewa kada su yadda su rattaba hannu a wata takardar matsaya da aka cimma a tsakanin kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki na G7 da suka halarci taron kolin da aka yi a Canada a ƙarshen makon nan da ya gabata. Trump na nuni ne da sanarwar da Prime Minister Canada Justin Trudeau ya fitar bayan da shi Trump din ya fice daga taron kolin. A wani sakon Twitter da ya wallafa a shafinsa, Trump ya kuma kwatanta nasarar ta Trudeau a matsayin mai rauni wacce ke cike da rashin gaskiya. Prime Minister na Canada ya rufe taron ne a jiya Asabar, inda ya ki amincewa ya soya matsayin da ya dauka ta nuna adawa da harajin da Amurka ta saka wa kayayyakin karafa da dalma na kasarsa ta Canada da na kasashen da ke nahiyar Turai. A jawabin rufe taron Trudeau ya bayyana cewa zai dauki matakan mai da martani kan matsayar saka harajin da Amurka ta dauka akan kayayyakinta nan da ranar 1 ga watan Yuli. Fare bangaren kuma shugaban na Amurka a jiya Asabar ya yi gargadin cewa taron kolin da za su yi da shugaba Kim Jong-un na Koreya ta Arewa a Singapore a ranar 12 ga watan Yuni abu ne da yake so a yi shi na kwab daya yayin da ake saran za su tattauna kan mika makamanta na nukiliya da Koreya ta Arewan za ta yi. Gama ni ban zauren taron koli na kasashen da suka fi karfin tattalin arziki a duniya na G7 da aka yi a Quebec a Canada a jiya Asabar. Trump ya faɗa wa manema labarai cewa idan suka haɗu yana son ba tare da ɓata lokaci ba shugaba Kim ya faɗa mai ko da gaske yake yi game da batun sadaukar da makaman nasa na nukiliya. A cewar Trump cikin minti na farko da haɗuwarsu zai gane ko da gaske yake yi. Shi dai Trump ya faɗa cewa wannan ganawa da za su yi shiri ne na zaman lafiya yana mai bayyana fatan alherin cewa nan gaba kaɗan ƙasar ta Koreya ta Arewa za ta zama abin kwatance. Gwamnatin ta Amurka dai na so ne a kawar da daukacin makaman nukiliya da ke yankin Koreya yayin da su kuma hukumomin Pyongyang ake tunanin suna neman a dage musu takunkumin karya tattalin arziki da aka kaba musu. Professor Yusuf Alhassan malamin jami'a ne a nan Amurka da ke sharhi kan al'amuran diplomasiya na kuma tambaye shi yadda yake ganin taron zai kaya.
Ni a gaina wannan taro ne dai yanzu kai wata kila wanda za su je su fara fahimtar juna amma zancen Kim Jong-un ya kawo wannan makaman karadangi da suka gama gina su kwanan nan suka tabbatar cewa suna da su kuma yadda yake an tasirin su sun tabbatar da cewa kwararru ne kana zai dauko kawai ya kawo ya tashi hannun sarabana wannan abu ne ba zai yiwu ba wanda yanzu malam Bawse ba za su tsawo bindiga ruwa.
Professor Yusuf Alhassan kenan za mu kawo muku cikakken hirar a shirye-shiryenmu na gaba kafin a yi tattaunawar ta Singapore. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kungiyar Taliban ta fitar da wata sanarwa da yammacin jiya Asabar tana mai cewa za ta dakatar da kai hare-hare akan dakarun gwamnati a sassan Afghanistan cikin kwanaki uku da za a kwashe ana bukukuwan karamar sallah wacce za ta kawo ƙarshen azumin watan Ramadana da musulmi suka kwashe wata guda suna yi. Wannan shirin tsagaita wuta ya yi kicibus da matsayin da dakarun gwamnatin shugaba Ashraf ta dauka na gashin kanta. Na dakatar da farautar mayakan na Taliban wanda zai fara aiki a ranar Talata wato 12 ga watan Yuni. Wata sanarwa da mayakan na Taliban suka fitar ta nuna kiran da shugabannin kungiyar suka yi ga mayakansu na cewa kada su gudanar da wani taro a yankunan fararen hula a lokutan bukukuwan na sallah domin a bar jama'a su shi gulgulan na sallah cikin kwanciyar hankali. Amma kungiyar ta sha alwashin ci gaba da kai hare-hare akan dakarun Amurka da waɗanda take jagoranta. Wannan dai shine karan farko tun bayan shekarar 2002 da Taliban za ta dakatar da kai hare-hare a Afghanistan inda take rike da kusan rabin gundumomi 407 da ƙasa ke da su. Wannan shiri na tsagaita wuta har ila yau na zuwa ne bayan hare-hare guda uku da kungiyar ta kai inda ta kashe sojoji da 'yan sandan ƙasar 65. Hare-haren waɗanda aka kai su a gundumar Shah Walikot da ke kudancin Kandahar a arewacin Kunduz sun kuma jikata wasu dakaru 17. Mai shigar da ƙara a Faransa ya tabbatar wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa fitaccen masanin girke-girken da ake kira Anthony Bourdain kashe kansa yayi, kuma babu wata shaida da ke nuna cewa kashe shi aka yi. Christian Darroquini ya faɗa a wata tattaunawa da suka yi da AP ta wayar ho cewa Bourdain ya rataye kansa ne a banɗaki ta hanyar amfani da igiyar rigar da ake sakawa idan an kammala wanka. Ya ƙara da cewa ƙwararren likita ya bada tabbacin cewa babu wata alama da ta nuna an tursasa jikinsa, kuma ƙarin bincike ya nuna cewa Bourdain, mai shekaru 61, bai sha wani magani ko wata ƙwaya ba. A ranar Juma'a, Bourdain ya kashe kansa a otel da ake da ke wani ƙauye a ƙasar Faransa.
Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama, ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin Nagari na Kowa.
Nagari na Kowa. Jama'a masu assalamu alaikum, da fatan kuna zi lafiya. Cikin manyan matsaloli da sashin ilimi a fadin Najeriya yake fama da shi, musamman a arewacin kasar, shine karancin malamai kuma ƙwararru. A wasu jihohin gwamnati ta gwammace a ce yaran suna nan ba tare da malami ba, da a ce akwai mutum da sunan malam amma ruda yaran yake maimakon koyar da su. Domin ta magance wannan matsala, gwamnatin jihar Katsina ta ware kuɗi dala miliyan 200 domin ta ɗauki malamai 5,000 nan ba da jimawa ba. Kwamishinan ilimi na jihar Farfesa Badamasilawal Ciranci shi ne bayyana haka a wani taro da manema labarai, ciki har da wakilin sashen Hausa a yankin Zaharaddin Sani Funtuwa.
Ganin malamai a zowanmu a wannan lokaci mun hito da hikimomi da yawa, saboda malamai basu inganta ba. Daya daga ciki an ɗauki malamai na primary school, na ƙara musu ƙarfi 1,933. Waɗannan primary school kawai aka jirge su, aka sa su ko ina domin a inganta wannan bangare. An ɗauki malami 178 shi kuma wanda zai koya a secondary school, amma ba nan aka kwana, saboda su primary school an kai musu waɗannan malaman. Sai kuma mi sai aka duba aka ga sun su primary school ɗin nan, mutum nawa za mu ɗaukowa daga primary school mu maido secondary school? An ɗauko 777 wanda aka tsamo su dukkan su waɗanda suka karatu ne fiye da ilimin National Certificate of Education, masu degree ne da kuma masu postgraduate diploma in education. Banda wannan da kwai local government service commission, wanda aka duba malaman ƙananan hukumomi aka ga su wane ne waɗanda suke da sana'ar koyarwa, aka tato kamar mutum 170 su ma aka maido secondary school. Wannan in ka hada wata figa ce wadda ta kai kamar 900 da wajen 75 wanda aka ɗauko su kuma daga bangarori daban-daban dan a maido ma malaman secondary school.
To professor, akwai wani shiri da na gani kuka yi na ɗaukan malamai sabbi fil guda 5,000 na wani shiri da kuka ce na S-Power, me za ka ce?
Ba dadewa ba, mai girma gwamnatin jihar Katsina Right on Aminu Bello Masari ya ba da umarni a ɗauki malami 5,000 a ƙara ma 'yan primary school, saboda shi foundation education in ka rasa shi to sauran ilimin ma ba za ka same shi ba. An gama interview, ba dadewa ba insha Allah wannan mutum 5,000 waɗanda aka ɗauka cikin faɗin jihar Katsina za a ba su takardar kama aiki a jaraba su ta shekara biyu. Kowane mutum cikin wannan ma'aikatan za a ba shi albashin 20,000. Koyi ne ga abin da Jara Muhammadu Buhari ya yi, shugaban ƙasar Najeriya wanda yake N-Power. Mu kuma nan Katsina muna yi mi S-Power.
Farfesa Badamasu Ciranci ya ce malami a jihar Katsina ba shi da bakin yin magana game da ƙarin girma, wato promotion na ayyukansu.
Su malaman nan dai da nake maka magana, a yanzu malami a jihar Katsina ba ya da iko ya magana promotion, saboda promotion ɗin nan kowace shekara tun da muka zo ake promotion. Ba na mantawa 2015 zuwa 2016 an ma malami promotion sun kai wajen 3,500, 2017 su ma an ma wajen 500. Ana ta bakin kokari, wani ma so biyu so uku aka yi mai promotion, domin mun tadda shi bai da promotion. Za ka ga an ɗauko duka takardunka na promotion, amma na farko, amma na biyu, saboda azaburar da kai game da abin da ya kamata.
Ya ce sabanin wasu jihohi a tarayyar Najeriya, jihar Katsina tana bugun kirji domin babu wani malami da yake bin albashi koda na wata daya.
Wanda yayi su muhimmanci duka shine biyan albashi akan kaida. Da kwai jihohi da yayayo a Najeriya, duk sanda muka tuna sai mai girma gwamna Godiya. Saboda mi? Saboda tsare ma malaman makaranta albashin su dai. Ka gani babu abin da yafi malami ka bashi irin albashin shi.
Ya yi mana ƙarin bayani akan irin gyare-gyare da kuma irin ayyuka da suke gudanarwa a bangaren na ilimi a jihar ta Katsina.
Sanin kowa ne gwamnatin Katsina ta sa kudi mafi tsoka a bangaren ilimi domin a inganta ilimi a jihar Katsina. Shi yasa kowane lokaci yake bashi yiko in ka tambaye shi ne na daya, in ka sake tambaye shi ne na biyu, in ma za ka sake tambaye shi na uku na hudu, duk zai maka magana ilimi. Saboda kudin jihar gaba daya ka to kam an yi kashe su bangaren ilimi. Idan za ka kewa cikin jihar Katsina gaba daya, za ka ga inda waɗannan kudi suka shiga, zan maka jimla 2017 ma kasafin kudi na education ya fi yawa, 2018 ma bangaren ilimi ya fi yawa. To anan za ka ga a cikin fadin jihar Katsina makarantun da aka dauka ka to kam aka gyara. To ina tabbatar maka ka dauko daga funtuwa ka taho har daura, za ka ga makarantu ka taho kam wanda aka dauka aka gyara. Gyaran zai yi wuya a dauke su duka ayi, sai dai a tsamo daga cikin su waɗanda aka gyara ka to kam. In ka je a funtuwa ka ga makarantu biyu nan, ga makera GDS, makera an gyara, ga ko makarantai government day secondary school an gyara, ga GDS ɗin Laraba nan an gyara, ga kuma unity ta malumfashi an gyara. In ka taho Musawa ga makaranta nan an ma gina masa sabuwa fil banda wanda kuma aka gyara. In ka je Kankara ga science, makarantar science nan an gyara wanda ya yi miliyan 300 wannan gyaran da aka yi Kankara. In ka zo Dutsen ma ga makaranta nan dauka ka to kam an gyara WATC da kuma Science Secondary School. Haka in ka zo Kaduna Teachers College an kashe miliyan 300 da wajen 12 an gyara ta kacho kam. In ka zo Bata Garawa ga makaranta nan ta Bata Garawa an kashe kusan miliyan 300 da wajen 40 phase 1 and 2 an gyara ta gaba ɗayanta. In ka zo Ajiwa ga makaranta nan ta Ajiwa ita ma an gyara ta gaba ɗayanta. Haka in ka je Dindawa, yanzu magana da nake maka makarantun da ke gaba waɗanda ake gyara a wannan shekarar ba kamar 30 da aka gyara ba baka to kam, wanda kudi sun yi 5 billion naira. A yanzu magana da nake maka kaga in faro maka daga bangaren daura ga sandamuna yanzu ake gyaranta kudi wajen miliyan 144, ga rogogo nan kudi wajen miliyan 145, ga yan duna nan yan makaranta ce karama amma mai muhimmanci tunda har ta fara hidda professors cikin ɗalibanta ana gyaranta wajen miliyan 25. In ka zo Mashi kusan miliyan 258, in ka je Kusada wajen miliyan 155, in ka je Ruwan Godiya wajen miliyan 64, in ka zo Caranci ga ta nan ana ƙara mata additional classroom wajen miliyan 24, ga ta Maduna nan wannan yana maka magana secondary school. In na zo magana bayanin primary school za ka ji yadda ake gyara a wannan bangare kawai na Daura zone ana kashe kuɗi sun kai miliyan 700,000.
Ya ce a shekarar farko ta mulkin gwamna Aminu Bello Masari an kashe kuɗi fiye da naira miliyan 1,800,000.
A shekara ta farko da gwamnatin jihar Katsina da UBEC sun kashe kuɗi over 1.8 billion haɗin gwiwa na gyara makarantu. Ko kai makaho ne in ka shigo Katsina ka tambaya a duba ma gehe za a iya ganin waɗannan makarantun. A shekara ta biyu tsakanin jihar Katsina da UBEC an kashe over miliyan 2.4 billion. Haka shekara ta uku yanzu ana nan ana tunanin gwamnatin jihar Katsina ta bada wajen 1.4 billion ita kuma gwamnatin tarayya ta bada haka a hada gwiwa domin gyara makarantun primary school. So wannan shi ga sunan ko ina a fadin jihar Katsina in ka je gyaran makarantun primary school da gyaran makarantun secondary school ga sunan zaka iya gani.
Professor Badamasi Lol Ciranci ya ce an gina makarantu sabbi fiye da 10 a fadin jihar.
In ka je Rimaye makaranta ce akai sabo, in ka je Kwangolam makaranta ce akai sabo, in ka je Kajisau makaranta ce akai sabo, in ka je Damurkul take makaranta ce akai sabo. Waɗannan makarantun sabbi ne aka gina. In ka zo Musawa yanzu haka makaranta ce ake gina sabuwa ana gina ta over 200 million. In ka je Gora yanzu an share wuri za a gina musu makaranta wajen ta miliyan 90. Saboda da kwai tsakanin gida da gida ko unguwa da unguwa ko gari da gari da kwai bukatu na a gina makarantu, ba kai ta gina makarantu ba ba bukatu.
Zaharuddin Salifu Tuwa sashen Hausa na muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
Kamar yadda kuka sani zuwa yanzu an kammala zangon karatu a galibin makarantun primary a jihar Kaduna ba tare da malamai ba, waɗanda jimlar su ta kai 20,000 da ƴan kai a wasu alƙaluman. gwamnatin jihar Kaduna ta dauki sabbin malamai da zasu mai gurbin waɗannan da aka sallaman kuma wannan zangon karatun zasu fara aiki to yanzu waɗannan irin bukatu ko tsammani ne iyaye da sauran al'umar jihar ke yi wa waɗannan sabbin malamai wannan ce tambayar da wakilin sashin Hausa Iliya Kure ya jefa wasu daga cikin iyayen
to yanzu kan mutun da an bude makarantu kuma maluman in insha Allah zasu fara zuwa koyarwa mura begen cewa jihar Kaduna ilimi zata bunƙasa mu saboda yanayin da aka dauka malaman nan an nuna mana cewa malamai ne da suka cancanta kuma su yi karatu saboda yanzu a jihar Kaduna an dauki malamai har masu degree su kai a primary school to kaga abu ne na cin gaba ba mu san shi haka ba kuma musamman a wani jiha Najeriya in ba private schools ba a ce malaman gwamnati mutane su gama university ne ake daukan su to kaga idan mutane ne suke koyarwa to kaga an samu isasshen malamai masu wanda ya wanda sun dace kenan su koyar so mura ganin cewa a wannan lokacin fannin ilimi za ta bunƙasa a jihar Kaduna
yanzu da aka koma makaranta ni a matsayin iyaye zan so ga ci gaba na yara na sannan kuma ina expecting cewa za a samu ƙarin yara su je makaranta sannan kuma ya zamana cewa koyarwan ya inganta fiye da yadda da saboda haka ni zan yi ina son ga cewa a ƙarshen wannan term din zan so in ga cewa ƴaƴana ko ƴaƴan sun kware akan wasu fannin ya zamana cewa duk sun koyarwan ya inganta sun iya wasu abubuwa fiye da da yanda suka abin domin ta gani idan ka tuna da yaran nan za su je makaranta ne su dawo ba su iya komi ba wasu har su gama ma primary ɗinsu ba su iya ko rubuta sunansu to ni a matsayina na iyaye ina so in ga cewa yaran nan sun iya rubuta sunansu sun iya lissafi sun san tarihi ko kuma abubuwa dai wanda nake so in gani ya bunƙasa ƙwarewarsu da ya buɗa musu ƙwaƙwalwarsu ya zamana cewa a koda yaushe malamai suna zuwa makaranta.
Na tambaye daga cikin maluma da ke cikin makarantun da ke garin Kaduna ko sun shirya don koyarwa a wannan karon sannan kuma ko an kai sabbin malamai makarantunsu?
Gaskiya wannan term din ya fi term da ya wuce domin inda aka kawo sababbin malaman nan gaskiya ya yi kyau. Wancan term da ya wuce babu karatu ba malamai. Akwai yara amma karatun ya zama da wahala domin malami ɗaya ma yana ɗauka subject da ya kai shida to yaushe za ka iya? Za ka ji da control ɗinsu ne ko ka ji da koyar da su ne? Amma wannan term da aka kwasa sababbin malaman nan gaskiya yanzu aiki ya zama da sauki kuma yara ma suna jin daɗi domin suna samun koyarwa. Amma problem ɗin shi ne yawanci da aka posting ɗinsu ƙauyuka ba wurin zama ba su da abin da za su hau su tafi wayannan ƙauyuka yawanci su sun yi lobbying sun dawo cikin birni. Malaman ma na ji a birnin ma suna so su yi yawa. Domin a school da nake yanzu na haka head teacher namu tana complain domin malamai sun yi yawa. Still har yanzu ma ana posting wayansu. Na biyu kuma abin da muke bukata shine ba malami kadai muke bukata ba. In akwai malami ba kayan aiki to ai bai an yi bai ba. Muna roƙon gwamnatin jihar Kaduna su yi kokari su provide ma malamai kayan aiki su textbooks da ma yaran makarantan domin a taimaka musu wayansu iyayensu ba karfi.
Dukan makarantu abu da suke don ci gaba da koyarwa. Ana sa ido a ga sauyin da sabbin malaman da aka ɗauka za su kawo a makarantun jihar Kaduna. Iliya Kure, muryar Amurka daga Kaduna, Najeriya.
Wannan kiɗan tita ne wannan batun tita ne tita uban karatu. Idan ka haifi ɗanka kada ji gon karatu isa iya ke fani jaya san nan ya wan shariga ide aje ka gane yaro idan karatu idan kwadanka ya fa na danya ya fa na biyu bai zo cikin hadiba kita ka gane dai bi shi hajjidan su da ido bara fiya tai idan ka aifu danka sannan yayi fara mare ai yayi ta kan dire ai ya je ni basi ya je yaman darata ya gangara america sannan ya sauka london ya gangaro ta paris sannan yayi gida da moto malam akwan ataki wani kika ko bai da keke ko kika uban karatu
kamar yadda kuka sani 27 ga watan Mayu rana ce da hukumomi a Najeriya suka ware domin karrama yara. Kasashen duniya suna wannan biki a ranaku daban-daban. Wannan shekara ma jihar Kebbi ta bi sawun wasu jihohi wajen kaddamar da wannan biki. An yi amfani da damar wajen wasa kwakwalwa ba ga baiwa manyan goben damar su wataya. Maryam Matu Muhammad ta halarci bikin kuma ta ne bijin ta bakin kwamishinan ilimi na jihar Alhaji Muhammadu Magawata Aleru game da bikin na wannan shekara.
Abin da yara suka yi wa da malaman su ya burge kowa wanda yake nan. Kin ga yara daga makarantun gwamnati ba ma na kuɗi ba, duk sun haihaye yaran da ke makarantun kuɗi. Abin ya ba ni sha kwarai ni kenan, ban yi tsammanin kwazon yaran mu da malaman mu ya kai haka ba gaskiya.
Ko me ya kawo haka nan?
To alhamdulillahi kan bi mutane ya kamata. Amma na zaman da bai wuce kokarin ma'aikata mu ba na ma'aikata ilimi na ba ma zuwa ne ba ma tsaye game da ganin mun shiga kowane sako da kowane lungu muga cewa malamai suna aiki yara na zuwa makaranta da kuma irin kokarin da gonan mu Abubakar Atiku ba gode yayi don gaskiya mun gabatar da kwasa-kwasai na karawa juna ilimi a nan sun ce yafi so 20 shigowa rigwanan ba ta ba yi ba yau ina zamanin wannan ne
duk haka ranka da akwai wasu abubuwan da ake bukata a makarantu misalin ababen zama da kuma takardun karatu ko yaya abin yake a halin
eh amma kin ga shigowar mu kin ga bambanci don babu wani zangon karatu tam wannan mu raba kaya bayan zaka mutum mun rabon kuyurin mun raba katifu mun raba tebura mun raba komai da littafai kuma rashin kayan aiki duka makarantun duniya duka hanna turai da Asia duk haka ne
su ma malamai ba a bar su a baya ba a fagen tufa albarkacin bakin su game da yadda aka gudanar da shagalin bikin ranar yara ta duniya a jihar Kebbi.
Sunana Jalaluddin Ibrahim, ni ne coordinator kuma na Kebbi Hilltop Creative Arts Foundation. Abin da muke a Kebbi Hilltop muna koya ma yara yadda ake rubuce-rubuce, karance-karance da yin weaving din abubuwa wanda ke da alaka da creative expressions. Ba da nadewa ba kwanakin baya mun je wajen wani competition, mun je da daliban Kebbi mun yi na uku a wurin wannan competition din. Sannan wannan shekarar ma muna nan muna shirye-shiryen za mu je Kaduna insha Allah bayan sallah. Za mu je daliban makarantu guda biyu daga Kebbi State, daliban High Standard Academy da kuma daliban Army the Girls Secondary School. A wajen wannan competition din za mu yi participating ga poetry performance, za mu participating ga category na Tiv Cultural Dance da kuma category na Yoruba Cultural Dance da spoken words da dai sauran categories na contest. Insha Allah ga yadda nake gani abubuwa suna tafiya a jihar Kebbi. Gwamnan Kebbi yana da ra'ayi sosai ga harkar ilimi, sannan kuma ya samu commissioner wanda ke da son cigaban ilimi da sauran ma'aikatan shi.
Sunana Malama Ruqayya Zilani daga GGC Unity School.
Ya kika ga yadda aka gudanar da al'amarin ranar yara ta duniya yau?
Yayi kyau gaskiya, an yi abin da ba taba yi ba a jihar Kebbi bana an yi shi kuma gaskiya yayi kyau. Allah ya taimaka ma gwamnatin jihar Kebbi ya taimaka ma sauran shugabanni. Allah ya ba da sa'a daliban mu kuma gaskiya sun yi kokari sun nuna cewa ilimin ga da gwamnati ke badawa ba banza take zuwa ba.
Kazalika su ma daliban da aka gudanar da bikin domin su ga abin da suke cewa.
Sunana Muhammad Muhammad Sauro daga Muhammad Armalar Mother Primary School a Tishita. Gaskiya mun ji daɗi kuma mun gode da mun ka zo wurin nan. Allah ya ba da lada kuma sannan mu ita ma muna mata addu'a da waɗanda sun ka jawo mu zuwa nan.
Sunana Khadija Uwa Karkawaje, ina makaranta a Bakar Girl Malam Mother Primary School, ina aji hudu. Gaskiya mun ji daɗi da muka zo wannan gasa. kuma Allah ya ba mu rabo sa'a. Allah ka ba mu sa'a mu duka. Wanda suka zo su yi Allah ba su sa'a, wanda ba su da Allah ba su sa'a.
To gashi ga sauran yan uwan ku can an suna spelling bees. Ku a can makaranta ana koya muku spelling bees.
Eh.
To kina iya mun spelling mother, mama kenan?
Eh. MAME.
Suna na mu ne Isa. Aji shida nake.
To da shike yau rana ce ta yara ta duniya, ya kun ka jiya?
Gaskiya mun ji dadi, sanan mun ji dadi da mu kowace makaranta ta zo, kuma Allah ya ba mai rabo sa'a, wanda ya zo Allah ya ba shi sa'a.
To yanzu kin iya spelling bees din da ake yi yanzu?
Eh.
Kina iya mun spelling din school?
Eh. S C H double O L.
To kina iya mun spelling classroom?
Classroom C L A double S R double O M.
So yanzu da shike wanda irin godiya zake ma'aikatar ilimi da ta gayyato ku duk?
Gaskiya mun gode, kuma Allah ya saka musu alheri, kuma Allah ya biya musu bukatocin su na alkhairi. Kira nake yi don Allah, gwamnati kullum in za a bude wannan wuri inda ake zuwa, don Allah kullum a zanka kirawo mu.
Sunana Hafiz Mutla, nan makaranta Muhammad Adamu Alego, nan opposite mai shago. Na ji dadin wannan rana kwarai, saboda na ga taron mutane da yawa wanda na dade ban gani ba, kuma ni ma na ji dadin abun da ni.
So da shike yanzu kun yi gasar spelling bee, kuma kana cikin waɗanda suka shahara a wajen yin spelling. Yaya ka jiya, ko kuma yaya ka samu wannan kwazo na yin spelling?
Gaskiya babana na yawan koya min abubuwa da yawa na spelling, har ya kai ga cewa in an yi wani competition yana iya zai sani. Bayan samun competition shi ne ya sani na spelling, ya ci gaba da koya min, na samu ni wannan abu.
To wanda godiya za ka yi ma uwayenka da suka saka maka?
Gaskiya na gode musu kware-kware, na gode musu.
Sunana Hawwa'u Muhammad Magat, daga Common Science Secondary School Gets Kosau. Mun ji daɗin zuwa nan wurin saboda mun zo shi unexpectedly, kuma idan aka yi addressing ɗinmu da muhimmanci da makarantarmu da instructors ɗinmu, mun ji daɗi sosai, sannan mun gode. Sannan kuma muna roƙon Allah, Allah ya ƙara barin mu tare da iliminmu, sannan muna jin daɗin zamanmu cikin jihar Kebbi da ilimin da suke bawa. Mun gode sosai.
Yadda malamanku suke karantar shi ku, suna karantar shi ku yadda ya kamata?
Suna karantar shi mu daidai gwargwado, don ina gani yanzu a halin jihar Kebbi makarantar da ke iya buge murin karatu ko rubutu sai an diba da yawa.
Ina zaki wa sauran ƴan uwanki ƴaƴan mata,
ina kira musu da cewa da Allah su ci gaba da zuwa makaranta. Rashin zuwa makaranta ba shine abun ba, zuwa makaranta shine abun, saboda in kana da ilimi rayuwa zaka yi more mata da rashin ilimi. Sannan idan ma baka ilimin, ko ka zauna gida, shedan zai kawo maka wani abu wanda zai sa ka ji kana sha'awar wani abu mara kyau. Amma in kana ilimi, kana karatu, kana gane abubuwan duniya, baka aikata wani abu mara kyau.
Maryam Atu Muhammad, Maryam Amurka, daga birnin Kebbi, Nigeria.
Yara annana haba yara manyan gobe, yan yara ku bi ma iyaye, ku bi malaman makaranta, idan haka Allah ke so. Haba yara manyan gobe, shi yara in mu ne yau, to yara ku ne gobe. Haba yara manyan gobe, haba yara Allah nana, to gara ku taka yara, kuma gara ku tafa yara. Ku bi malaman makaranta, ƴan yara ku bi ma iyaye, ku lura da aiki mai kyau, ku lura da aiki mai kyau, irin haka Allah ke so. ƴan yara manyan gobe, haba yara Allah nana, ƴan yara manyan gobe, ƴan yara ku je makaranta, kun ga irin haka Allah ke so. ƴan yara ku bi ma iyaye, ku bi malaman makaranta, to irin haka Allah ke so. Kwai gina mai amfani, kwai ci gaba mai amfani, kwasan inganci mai kyau, har kwasan aiki mai kyau. Kun girma idan kun yarda, ƴan yara manyan gobe, haba yara Allah nana, ƴan yara Allah nana, haba yara manyan gobe.
Masu haro da wannan, Allah ya kamu ƙarshen shirin nagari na kowa a wannan mako, sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamar nan a madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Cibahiro Dedone da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin anan ni sahabu Imam Aliyu zan daka tayi sallama da ku sai mako
yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.